الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد كافين درسنا وبالي في إذن دين تنبوي سنة هي قباتا نعم tambayar dan uwa shine dangane da mutumin da ya salamce kafin cikar sallah misali sallah ta azhar ko la'asr ko isha ko magriba da kai zama na farko maimakon ka tashi ka ci ko iya abin da ya rage sai ka manta ka salamce yaya gyaran sallar yake gyaran sallar yanda yake duk lokacin da mai sallah ya salamce kafin cikar sallah iya abin da yake kansa sai ya tashi ya fuskanci alƙibla yayi kabbara sannan ya zo da abin da ya rage masa in ya salamce yayi sujada kabli sujada ba'di domin hadisi na cikin sahihai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallah ta la'asr da aka yi biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya salamci sai ya koma gefen masallaci ya jinginu da wani kututturan icce na dabino kace a fusace yake aka rasa wanda zai masa magana daga cikin sahabbai illa wani sahabi da ake masa laqabi Zulyadayn yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah shin sallace aka rage ko kuma mantawa kai manzon Allah yace ba a rage sallah ba kuma ban manta ba sannan manzon Allah sai ya waiwaya wajen wasu sahabbai wanda a cikin su ma akwai Abubakar da Umar Allah ya kara masa yadda saboda tsabar kurjini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk waɗannan sahabbai kasa masa magana suka yi shi zule dai ne shi kadai ya buga gaba ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma karka fahimci cewa shi baya ganin kurjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba komai bane ya kai shi haka illa kwadan ilimi ya san da cewa sallar ce aka rage ko kuma mantawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi manzon Allah sai ya tambayi sahabbai yace shin gaskiya ne abinda Zulaydayn ya faɗa cewa na salamce daga raka'a ta biyu sahabbai suka ce kwarai manzon Allah ya tashi takam ya dawo mahallinsa ya fuskanci alƙibla ya yi kabbara ta harama ya ci ko raka'o'i biyu da suka rage da ya salamce sai ya yi sujada ba'di don haka wannan hadisi shine dalili akan cewa duk mutumin da ya salamce kafin cikar sallah to iya abin da yake kansa sai ya tashi yayi kabbara ta harama ya ci ko abin da ya rage masa a ƙarshe in ya salamce yayi sujada ba'di sawa'an a raka'a ta farko ne ka salamce ko kuma a zama na farko misali na'am azumi to azumin Arafa dai ai bayani ya gabata akan shi wanda a kusan darasinmu na ƙarshe mun yi bayani sakamakon wanda ya azumci rana Arafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah zai kankare masa zunubai na shekaru biyu shekara wadda ta wuce da shekara wadda za ta zo a gaba don haka shi azumin rana Arafa sunna ne ga mutumin da baya cikin aikin haji amma duk wanda yake cikin aikin haji yake tsaye a Arafa to wannan ba a sunnanta masa ba azumtar Arafa azumtar yini na Arafa domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai dau azumi ba a ranar Arafa. Dalili akan haka hadisin da yake cikin Sunan Tirmidhi, Ummul Fadl uwar Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, a ranar Arafa bayan la'asar ta aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gidauniya cike da madara, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kafa kai a gaban jama'a ya sha. Wannan hadisi shine malamai suka ce dalili ne akan cewa alhaji wanda yake cikin aikin haji mai tsayuwa a Arafa ba sunnanta masa ba yin azumi a yini na Arafa, saboda yini na Arafa iya abin da ake bukata ga mutumin da yaje ya tsaya a Arafa shine ya dukufa dangane da kaskanta kai da roƙon Ubangiji tabaraka wata'ala game da bukatunsa na duniya da lahira, domin yini ne wanda Allah yake kusantar bayinsa ya ma mala'iku alfahari da su, tare da cewa shi ya tambaye su ya ce mi waɗannan bayina suke nihi, tare da cewa ya fi kowa sanin abinda wato ya fi kowa sanin abinda bayinsa suke nihi. Don haka shi yini na Arafa yini ne wanda ake bukatar alhaji ya nace akan yin addu'a, amma duk wanda bai je ba shi kuma abinda aka sunnanta masa yin azumi, sakamakon yin wannan azumi in yayi dan Allah shine Allah ya kankare masa zunubin shekara wadda ta wuce da wadda za ta zo a gaba. Na'am. Alaikum
salam.
Wai mutum ne ya saki mace bayan sakin da ya mata da wata guda sai Allah ya masa rasuwa, shin za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba? In a cikin wannan wata ba ta yi jini uku ba, to dole za ta yi ta kaba. An gane ko? In mai ciki ce ko in ba ta haife cikin ba, dole za ta yi ta kaba. Saboda idda ta saki ko idda ta ta kaba na karewa da sababin aihuwa idan mace tana dauke da ciki. Don haka an samu lalle daga cikin magabata bincike ya nuna an samu macen da ta yi jini uku a cikin wata guda, amma galibi mata suna yin jini ne wata-wata, don haka galibi macen sai kusan wata uku iddata take gamawa. Amma in a cikin wata ɗaya ko kwana 40 ko wata biyu tace ta yi jini uku, tsakaninta da Allah sai a gaskata ta. Don haka a nan abinda muke so mu tambaya, ya mata saki da wata guda Allah ya masa rasuwa, sai a tambaye ta shin kin yi jini uku a cikin wannan wata? Idan ba ta yi jini uku ba, dole za ta zo ta yi ta kaba, wanda kuma shine galibi kalla ka samu macen da a cikin wata ɗaya za ta yi jini uku. Lalle an samu, amma abu ne wanda yake nadir, ɗan kaɗan ne, ba su wuce ba a kirga. Don haka yana cikin Sahihul Bukhari, wanda magabatan ƙwarai suka hakaito magana cewa in a wata ɗaya mace ta yi jini uku za a iya gaskata ta, amma galibi sai wata-wata ne mace take yin ta kaba, wannan take yin jini. Don haka duk macen da ta mutu wannan mijinta ya sake ta kafin ta gama idda, in Allah ya masa rasuwa to dole ne za ta yi ta kaba, kuma gado dole za a raba da ita. An gane ku? Amma sakin a tabbata saki ne wanda yake raja'i, saki wanda yake koma bayan saki uku. In saki uku ne, in Allah ya masa rasuwa, wannan kasancewar ba maganar ta kaba a kanta, kuma ba maganar wato a bata gado. Me yasa? Saboda daman igiyar aure ta riga ta katse tsakanin shi da ita. Amma saki koma bayan uku in Allah ya ma mutum rasuwa kafin matar shi ta gama idda, to dole ne a nan za ta yi ta kaba, kuma gado za a raba da ita. Na'am. Wai idan aka ma mutum aihuwa, menene ya dace ya masa ya ma jinjirin a sunnance? Abinda ya dace kai ma jinjiri a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, idan aka haife shi kafin ya sha nonon mahaifiyarsa, ka samu dabino ka tauna kai da kanka, ko ita bozomar ko ita uwar dan ko wani can daban, ya tauna wannan dabino ya lakuta ma yaron ya haɗe kafin ya sha nonon mahaifiyarsa. In ma a tauna da baki ko a sanya da wani dutse a niƙe dabinin, sannan a jika shi a lakuta masa ya haɗe, wannan shine sunna ta farko wadda ake ma jinjiri kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalilin mu akan haka shine hadisin da yake cikin sahihai. Ummu Sulaym Allah ya kara mata yadda, uwar Anas dan Malik, matar Abu Talha, lokacin da take da ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da ita, in kin aihu, manzon Allah yace karki ba dan nono face sai an kawo mishi. Sai ta haihu cikin dare, sai ta juya ma jinjirin baya, ta sanya Anas dan Malik ya kwame yana gadin jinjirin. Da aka wayi gari, Anas yace sai nayi jijihi da wannan jinjiri na kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sai yake cewa hal ma aka min tamr aw kama qala. Manzon Allah yace akwai dabino tare da kai? Anas ya je ya kawo dabino, manzon Allah ya tauna wannan dabino ya lakuta ma yaron ya haɗe. Bayan ya haɗe wannan dabino, manzon Allah sai yace Allah ya yi maka albarka. Iya addu'ar da manzon Allah ya masa, barakallahu fika, Allah ya yi maka albarka. Sannan sai yace kuma na sanya maka suna Abdullahi. Don haka anan kasancewar farkon abin da ake ma jinjiri idan aka haife shi shine a yi masa wannan tahniq, shine kenan a tauna dabino a lakuta masa ya haɗe kafin ya sha nonon mahaifiyarsa. Abu na biyu, sai a masa addu'a. Addu'ar ku ba wata addu'a bace ba ta kuriya, shine Allah ya yi maka albarka, ba kuma dole ba sai ka faɗa da larabci. Dan ita addu'a Allah bai kayyade mu ba cewa da yaran larabci zamu yi addu'a. Karatun Alkur'ani shi kadai ne aka kayyade mana, koma wani yare kake ji bayya halatta ka karanta Alkur'ani sai da yaran larabci, domin Alkur'ani da yaran larabci ya sauka, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Don haka ita addu'a da duk yaran da ka iya da shi zaka rubu Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Iya addu'ar sai ka ce Allah ya yi maka albarka, in namiji ne, in mace ce ce Allah ya yi miki albarka, in ɗaya biyu ne ko sama da biyu Allah ya yi muku albarka. Ba laifi bayan kayi wannan addu'a ka biyo baya da duk wasu addu'o'i waɗanda suke na neman tsari, in ma waɗanda suka zo a cikin Alkur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Irin karanta masa su ayatul kursi, irin su amanar rasul, irin su qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas, irin su suratul ikhlas qul huwallahu ahad, irin su fatiha, duka karanta masa waɗannan addu'o'i da kuma addu'ar da ta tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake nema ma jikokin sa tsari da wannan addu'a. Manzon Allah yace kamar yanda kakanku Ibrahimu alaihi salam yake nema ma ayyansa tsari da wannan addu'a. U'izu kuma bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin waham, u'izu kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma. Kenan in su bi ne, in shi ɗaya ne, sai ka ce u'izuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma. Idan mace ce ce sai ka dawo wasalin kafin wanda yake sama ka dawo da shi ƙasa, sai ka ce u'izuki bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma. Wannan addu'a tana nan kusa cikin hisnul muslim, an gane ku? To wannan ba laifi bayan ka ce Allah ya masa albarka ka masa wannan addu'a ka biyo baya da duk wasu addu'o'i waɗanda suke da neman tsari. Sannan bayan haka in ka riga ka zabi suna a wannan lokaci ma sai ka ce na sanya maka suna wane, kuma ka fito ka gaya ma jama'a. Duk wanda ya tambaye ka ko wanda bai tambaye ka ba, sai ka bashi labarin cewa an maka aihuwa, ka samu da, sannan kuma ka sanya masa suna wane. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan jinjiri da Anas ya kai masa, da manzon Allah ya tauna dabino ya lakuta masa ya haɗe, manzon Allah ya masa addu'a cewa Allah ya masa albarka, take yanke manzon Allah ya rada masa suna cewa sunan shi Abdullahi. Kuma haka hadisi sahihi, an haifa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da a cikin dare, da aka wayi gari ya fito yana faɗa ma sahabbai, manzon Allah ya ce jiya Allah ya azurta ni da ɗa, kuma na sanya masa suna Ibrahim. Don haka kasancewar in ka riga ka zabi suna a ran da aka maka aihuwa, zaka iya bayyana ma jama'a sunan ɗan. Idan ku baka riga ka zaba ba, to shari'a ta baka damar zaka tsaya kayi tunani ka ga wani suna ya dace wanda yake kayatar da kai ka rada ma danka har zuwa ran bakwai kenan ran bakwai kuma sai ka fito ka bayyana ma mutane in har baka rigai ka zaba a farko ba shi ma hadisi ne sahihi yana cikin sunan Abi Dawud na mutumin da bai zabi suna ba a ran aihuwa ba laifi zai iya jinkirtawa a ran bakwai ya bayyana ma jama'a wannan shine abin da ake yi lokacin da aka haifi da an gane ku to dan haka kasancewar daga wannan lokaci babu wani abin da za a ma jinjiri sai a ran bakwai babu wani abin da za a masa duk wanda yake da buƙatar addu'a ya masa addu'a ko wanda ake kwadan addu'ar sa sai a dauki jinjirin a kai masa ko kuma in ya sauke muku wahala ya taso da kanshi isko ku gida ya ma jinjirin addu'a wannan addu'a bata ke banta ba da cewa siran uku za a masa wannan addu'a addu'a ta sunan kwana uku wannan bid'a ce wadda ba ta da tushe a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a wadda ake ma jinjiri bayan an haife shi wannan addu'a da manzon Allah ya ce Allah ya masa albarka ita ce suka dauke sai suka canza mata huska suka dawo da ita a ran ukun aibuwa wanda kuma addu'oyin aka zo da su daban-daban addu'ar hannun dama daban ta hannun hagun daban ta idan dama daban ta idan hagun daban ta baki daban ta hanci daban ta kirji daban ta gaba daban ta kafar dama daban ta kafar hagun daban wanda kowace gaba wai addu'ar ta daban wannan duka ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace kuma da cewa sai a ran uku wai za a zo sunan kwana uku idan malami yayi wannan addu'o'i nashi aka dan bashi zubin goro da jikka guda ko dala 40 sannan wai a wannan lokaci zai ce ya rada ma yaro suna tuntuni ko ai lokacin da aka haife shi an gaya ma likita kuma kai ka san sunan da ka sa ma dan kuma mahaifiyar ta san menene aka sanya masa don haka sai a ran bakwai ran bakwai iya abinda ake ma jinjiri da safe a aske masa kai idan aka aske masa kai sai a yanka dabba ta suna ita kuma dabba ana yanka ta a lokacin wallaha in aka ce lokacin wallaha shine lokacin da yin nafila ya halatta shine bayan hudowar rana da ƴan mintuna kamar minti 10 zuwa 15 a wannan lokaci ake yanka dabba ta suna wannan shine iya abinda ake a ran bakwai in ba a rigai ba aka bayyana sunan shi to a ran bakwai bayan an aske masa kai an yanka dabba sannan sai a bayyana ma jama'a sunan sa sannan kasancewar gashin kan sawa'an namiji ne ko mace in an aske ana buƙatar a je a auna shi akan sikeli na makira iya abin da ya bada na nauyi zinare ko azurfa adadin kudaden sai kai sadaka da su ga wanda yake mabukaci idan azurfa ce duka galibi dai bai ya wuce gram 2 zuwa gram 3 kamar yadda wani dan uwa makiri yake gaya mana wanda kudaden kuma a jumlace duka ba su wuce ba 300 zuwa jikka 2 haka ake bukata sai kai sadaka da wannan kudi ga wanda yake mabukaci wannan shine iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dadin fa'ida a ran bakwai ba maganar a tara mutane a kofar gidan da aka yi aihuwa ko a masallaci bayan asuba a ce za a yi masa addu'a wannan bid'a ne ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan bayyana cewa daga kofar gidanka ka dauko bid'a ka dawo da ita dakin Allah ba a kofar gida ba ko a masallaci wannan babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna a taru ranar bakwai da sunan cewa wai fatiyar rada suna wannan bid'a ne baya da asali a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana so ka gane haka nan kusa kuma iziya iziya ne daga cikin littattafan malikiya shine farkon littafi wanda ya fara yin bayani akan hukuncin suna ka je risala ta wato imam abu muhammad abdullahi ibn abi zaid ka je askari wanda ake kiran shi irshadus salih ka je irin su aqrabul masalih irin su ashalul masalih irin su muktasar khalil ka je har mudawwana duk wani littafi na malikiya babu littafin da yazo ba a nasi ba ko a sharhi cewa a ran bakwai a tara malamai a kofar gidan da aka yi aihuwa ko a masallaci da sunan cewa a yi fatiha tare da suna wannan fatiha an dauke ta matsayin ibada ce ibada ku dole sai da dalili a cikin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda za a rubuta shi da sunan ibada dole ka bamu aya ta alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba aya ba hadisi dole a watsar maka da kayan ka ya zama bid'a man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd a wata riwaya man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd don haka kasancewar wannan aske kan jinjiri da bayyana ma jama'a sunan shi in ba a rigaye ba aka bayyana da yanka rago a ran bakwai wannan shine iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake cikin littattafan fiqh haka yake cikin littattafai wadanda suke na hadisi an gane ku don haka kenan anan wannan shine tsarin da ya kamata mu'mini ya bi so da yawa zaka ji wasu malamai suna kafa muku hujja da hadisin Muawiya ibn Qurra wanda hadisin yana cikin Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Al-Bukhari wanda Muawiya ibn Qurra tabi'i ne an haifa masa da mai suna Iyas sai ya tara wasu jama'a ya shirya abinci na walima da ya shirya wannan abinci bayan gama cin abinci wanda a cikin su har akwai wasu jama'a na sahabbai suka daga hannu suka yi addu'a sai ya ce to ni ma zan yi addu'a ku ce amin kowa yayi addu'a bayan an gama addu'a kowa ya tashi ya watsi wannan hadisi shine suke kafa hujja da shi wai dangane da tarin suna a ran bakwai to sai ka bamu dalilin cewa waɗannan sahabbai ko kuma waɗannan jama'a waɗanda suka haɗu a gidan Muawiya ibn Qurra shin a ran bakwai ne suka haɗu in ka ce a ran bakwai ne shin da farar sahiya ne ko da rana ne ko da la'asar ne ko da dare ne kuma tare da cewa lalle hadisin hadisi ne ingantacce kamar yadda Albani ya inganta shi amma mu san da cewa hadisi ne mauquf hadisi ne mauquf in aka ce hadisi mauquf hadisin da ya taka burki akan sahabi bai isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a abinda nake nihi ba hadisi mauquf ba hadisi ne maqtu domin in aka ce hadisi marfu fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko aikin sa in aka ce hadisi mauquf fada ta sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko aikin sa idan aka ce hadisi maqtu fada ta tabi'i ko aikin sa shi ko Muawiya ibn Qurra ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane tabi'i ne ya ga sahabbai dan haka hadisin Muawiya matsayin shi hadisi ne maqtu idan aka ce hadisi maqtu kenan fada ta tabi'i ko aikin sa shi ko koya inganta hadisi maqtu ba hujja bane a cikin shari'a koya inganta ba hujja bane a cikin shari'a don haka hadisin ingantacce ne amma ba hujja bane kuma kasancewar ka koma cikin riwaya a ran uku ne suka shirya wannan walima wanda anan a Hausa ake kiranta kauri wanda ɗan uwan zabar mawa suke kiran shi tankahari wanda a ran uku ne wanda galibi ake shirya abinci a gayyaci jama'a su ci don haka mu abin da muke so mu gane ana wai ba yin walima a ran bakwai a tara jama'a a dafa abinci a basu ba shi bane bid'ar malamai su zo da farar safiya da sunan fatiyar rada suna wannan shine bid'a domin wannan fatiha inda zaka tambayi malami cha zai maka ibada ce haka ake yi to menene dalilin ka shin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi ba shi da ta cewa wannan taron malamai da sunan fatiyar suna shine bid'a ba abincin da za a ba jama'a ba wannan abinci in ma a dafa a raba ma jama'a an gane kowa a tura masa gidansa makwabta da abokan arziki ko kuma waɗanda za su zo daga nesa a gayyace su su zo a ba su abinci su ci wannan walima ita kanta babu hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah yayi walima ta suna lalle an samu daga cikin magabatan kwarai suna yin abinci su tare jama'a su ba su su ci kamar yadda yake cikin Al-Kafi na Al-Imam Ahmad da cikin Al-Muguni na Ibn Qudama wasu malamai suna ganin lalle naman suna ba laifi ana iya shirya abinci a dafa a gayyaci jama'a su ci tare da cewa al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi yana kyamar naman suna a dafa shi a maida shi walima al-Imam Malik cewa naman suna matsayin shi ɗaya da naman layya a wajina anan dai da kwanuka layya ta wuce wane ne ya dafi ragon shi ga yaci jama'a zo ayi walima kowa idan ya raba abin da ya raba saura kawai sai ya sa gida. To dan haka al-Imam Malik yace shi naman suna iya abin da za a yi a raba wani kasan a bada shi kyauta ga waɗanda suke makauta da abokan arziki, wani kasan a bada shi ga waɗanda suke talakawa da mabukata, wani kasan kuma a ajiye a gidan da aka yi aihuwa a ci. Wannan shi ne iya abin da al-Imam Malik Allah ya ji kansa yake cewa ni haka na ga ya dace ma sunna dangane da naman suna. Amma a dafe shi a yi abinci a gayyaci jama'a su haɗu su ci, Imam Malik ya ce ni ban yarda ba, ina kyamar haka domin ya saba ma sunna. Amma su wasu daga cikin jama'a irin malaman Hanabila su suna ganin cewa ba laifi naman suna, akan iya yin abinci a gayyaci jama'a su ci a matsayin walima. Don haka dai in ka dafa abincin ka gayyaci jama'a ba laifi bane ba, amma fa ka san da cewa babu hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna cewa ayi walima ta suna cewa sunna ne, ba sunna bane ba, matsayin halacci ne zaka aje shi ana. Wanda ya ga dama yayi, wanda ya ga dama kar yayi. Amma fatiyar suna sa kafa ka shure ta, domin bid'a ce saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin babu fadilin juwo. Mun tsaya ƙarshen hadisi na Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda, wanda ke cewa tabbas na ga mutum 70 daga cikin ahalus suffa. Ahalus suffa su ne talakawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sojojin musulunci. An jingina su zuwa wannan rumfa domin ba su da wata mafaka a birnin Madina illa wannan rumfa wadda take gaban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda galibin su talakawa ne. Suka kaurace ma iyalinsu, suka kaurace ma mahaifarsu da dukiyarsu, suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina domin mara masa baya akan isar da wannan sako da yazo da shi shine musulunci, wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yabe su da nassi na Al-Qur'ani, wanda Allah ya nuna mana in har sadaka za a yi to ga waɗanda suka cancanta a karan farko. Ubangiji ta'ala ya ce lil fuqara'i allazina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. To sune ake kiran su ahlus suffa. As-suffa babbar rumfa ce wanda ke gaban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ita ce kwamfanyar wato waɗannan sojoji waɗanda suke na yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah, wanda kasancewarsu a nan ne wurinsu wanda yake na kwana. To shi ne a nan Abu Huraira yake cewa laqad ra'aytu 70 min ahli suffa, yace wallahi na ga mutum 70 daga cikin ma'abuta wannan rumfa ta gaban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma minhum rajulun alaihi rida'un, babu ɗaya daga cikin mutum 70 kin nan wanda yake da mayafi da zai rufe kafadarsa. A cikin 70 kin gaba ɗaya babu wanda yake da mayafi wanda zai rufe kafadarsa. In ma izaru, ko ka samu mutum yana da wato gyabto shi kadai. An gane ku? Me ake cewa gyabto? Shine dan zane wanda zaka rufe al'aurarka. Sai ya ce wa in ma kisau, yace ko kuma babban mayafi wanda zai daura a tsakansa. Bayan ya daura a tsakansa shi ne yace qad raba qufi a anaqihim minha, yake cewa qad raba qufi a anaqihim, ko babban zane mutun ya daure tsakansa ya rihi al'aurarsa, sannan sai ya janyo bakin zanan sai ya hada su sai ya daura a wuyansa. An gane ku? Wanda galibi anan irin wannan wato yafi za ka gan shi kasancewar waɗanda suke da ƙabilu haka suke, sai ka ga mutum ya ɗaura zane sannan ya janyo bakin ya ɗaure a wuyansa. To ɗayan biyu ne, in ma ka samu mutum yana da gyamto, ko kuma ka samu mutum yana da babban zane ya ɗaura sannan kuma ya janyo harshen ya ɗaura a wuyansa. Amma a cikinsu babu wanda yake da zane da mayafi wanda ya rufe kafadarsa, babu. sai yace minha ma yablugu nisfas saqayn, nisfas saqayn, daga cikin waɗanda suke da gyautan ko babban zanan wani ya kawo masa rabin kwaruri, wani duka bai wuce ba tsakiyar kwaruri. Wa minha ma yablugu alka'bayn, daga cikin su akwai wanda ya kawo idan sau, fa yajma'uhu bi yadihi karahiyata an tura aurato, sai ya tattara zanan ya ringa matsewa don kar al'aurarsa ta bayyana. Saboda duk lokacin da aka janyo bakin aka daura kenan kasan budewa zai, to shine sai mutum ya ringa kokarin tattara wannan zane domin ya rufe al'aurarsa kar ta bayyana. Wannan hadisi malam ya shigo da shi domin nuna mana yanda mazan jiya suka rayu rayuwa wadda take ta kunci, wanda kuncin da suka samu kansu bai sanya su bai sanya ba suka gudu ko suka ja da baya dangane da abin da suka sa gaba, wato na bauta ma Allah subhanahu wataala. Don haka anan mumini, in har kana ganin cewa kana cikin hali wanda yake na kunci, duka tufafin ka bai wuce ba complete biyu ko complete uku, sai ka tsaya ka waiwaya, shin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya suka rayu? Nan fa mutum 70 ne fa, ba wanda yake da riga wannan, ba wanda yake da mayafi da zane, kamar a ce a cikin mutumin nan 70 ba wanda yake da riga da zane, ba wanda yake da riga da wando, misali kawai sai dai wando, ko ka samu mutum yana da doguwar jallabiya kuma babu wando, misali. Wanda kar mu manta bayani ya gabata, wata mata ta zo ta tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda ake kiranta Al-Wahiba, aka mata laqabi ake Al-Wahiba, ma'ana wadda ta bayar da kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tace ya Rasulullahi, na baka kaina. Manzon Allah ya kalle ta sama da ƙasa, bata kayatar rashi ba. Manzon Allah ya sadda kai. Zuwa jimawa wani sahabi ya fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya buƙatar ta. Yace ya Rasulullahi, in har baka buƙatar ta, yace ni a aura mu. Manzon Allah yace masa, kawo sadaki. Yace ya Rasulullahi, babu komai. Manzon Allah yace masa, je ka nemo. Yaje ya buga ya buga ya buga, ya rasa abinda zai kawo a bata a matsayin sadaki. Yace ya Rasulullahi, na dai buga ban samu ba. Manzon Allah yace masa, je ka nemo ko da zobi ne wanda yake na bakin karfe, ka kawo a bata a matsayin sadaki. Dan aure bai ya inganta, dole sai da sadaki. Duk auren da aka yi shi ba sadaki, aure ne bacacce. Manzon Allah yace masa, iltamis walau khataman min hadid. Manzon Allah yace, je ka nemo ko da zobe ne na bakin karfe. Ya buga ya buga, daidai da zobe na bakin karfe ya wahala. Ya dawo yace, ya Rasulullahi, har yanzu dai ba a samu ba. Yace ya Rasulullahi, in ta yarda ga zane na zan iya bata. Manzon Allah yace, in ka bata zanen ta, kai kuma ka daure ni, kuma me za ta yi da zanen ka? In ka bata zanen kenan, kai zir za ka zauna. Manzon Allah yake ce masa, to me ka haddace ni Al-Qur'ani? Ya zana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu surori da ya haddace, daga cikin su akwai suratul Baqara. Manzon Allah yace, to na aura maka ita a matsayin ka karantar da ita abinda ka koya na Al-Qur'ani, ma'ana surorin da ka iya, je ka karantar da ita, shine matsayin sadakin. Anan hu sahabi ne ba ya nemo sadakin da za a daura masa aure, babu sai zanan shi tab wanda yake daure a gindin shi. Don haka a yau in kana ganin kana cikin karanci na tufafi, sai ka waiwaya ka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya suka yi rayuwarsu. Wanda mutum zane ne wanda yake daya daya a gida, bai yi da wani, sai in an je gida in yayi dauda cikin dare, sannan a wanke shi kuma a sanya, shine gobe za a fito cikin jama'a. Yau za mu tashi hadisin Ibn Umar. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أكل أنصار كيف أخي سعد بن عبادة فقال صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم man ya'uduhu minkum fa qama wa qumna ma'a wa nahnu bi 14 ma alaina ni'alun wala kifafun wala qalanis wala kumus namshi fi tilka siba hatta ji'ina fasta'khara qaumuhu min hawli hatta dana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu alladhina ma'a rawahu muslim Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa mun kasance a zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin julus jam'i ne na jalis kunna julusan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna zazzaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni za mu iya dauka na darasi a karkashin wannan gaba na'am ka kusa na'am kai ma dai kana dan kiwoye a bakin ramin ne baka fada ba ma'ana abinda zamu iya dauka na darasi anan shine mustahabbancin zama da malamai domin ribantar abinda yake fita daga bakin su na gwalagwalai ayoyin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da daukan halaye waɗanda suke na ƙware a aikace dan haka sahabbai dabi'ar su da al'adar su in ba sa cikin wasu ayyuka to ba inda suke zuwa su zauna illa majlisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda anan yace kunna julusan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan haka zama da malamai sunna ce wadda take mustahabba daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abokan zama ne wanda mai zama da su baya tsiyata sai yace izja'a rajulun min al-ansar sai wani mutum daga cikin mutanen Madina kai tsaye wato sai ya zo fa sallama alaihi sai yayi sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni zamu iya dauka na darasi a wannan gaba na'am yawwa ba za mu ce wajibcin sallama sai dai mu ce abinda yake sunna idan ka tarar da jama'a to farkon abinda za ka fara gabatar musu da shi sallama kafin zance domin farawa da sallama sunna ne amma mai da sallama wajibi ne ka fara ma jama'a sallama wannan sunna ne amma mai da sallama shi wannan tilas ne don haka duk lokacin da ka tarar da jama'a kana da buƙatar wani abu bayyada cewa ka fara musu zance iya abinda za ka yi sallama za ka musu don haka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa man bada'a bil kalami qabla salami fala tujibu albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahihul jami manzon Allah yake duk wanda ya fara muku da zance kafin sallama manzon Allah yake kar ku amsa masa kowa ya juya masa kiyya ya gane kuskuren shi in yayi sallama sannan yayi magana sannan amsa masa to shine anan yace izja'a rajulun min al-ansar fa sallama alai kai tsaye sai ga wani mutum daga cikin mutanen Madina al-ansar laqabi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ma mutanen Madina waɗanda suka karbi bakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu domin mara masa baya akan isar da wannan sako da yazo da shi addinin musulunci don haka Allah ya musu wannan laqabi yayebe su da nasi na alqur'ani ubangiji ta'ala ke cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada ذلك الفوز العظيم ده فدسا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعه الاسره الايه to da haka sai yace iz jaa rajulun min al ansar sai wani mutum daga cikin mutanen madina yazo wannan majlisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, farkon abin da ya fara da shi fa sallama alaihi, yama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama, thumma adbara al-ansari, wannan mutumin Madina sai ya juya baya, bayan yayi sallama da mun ba wata bukata ta kawo shi sai ya juya. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi, ya akhal ansar, ya kai dan uwan mutanen Madina, kaifa aki Sa'ad ibn Ubada, manzon Allah yace yaya jikin dan uwana Sa'ad ibn Ubada, ma'ana yaya yake ji da jiki, domin Sa'ad ba shi da lafiya a wannan lokaci, wanda shi Sa'ad ibn Ubada yana ɗaya daga cikin shugabanni biyu na mutanen Madina, shugabannin kabilar Aus da kabila ta Khazraj. Shi Sa'ad ibn Ubada shugaba ne na kabilar Aus, shi kuma Sa'ad ibn Mu'ad shugaba ne wanda yake na kabilar Khazraj. Shi ne manzon Allah ya ce masa, kaifa aki Sa'ad ibn Ubada, yaya jikin dan uwana Sa'ad ibn Ubada yake? Ni za mu iya dauka na darasi a nan. Na'am. Na'am. Abinda muke so mu dauka na darasi a nan, ya dace ga shugaba ya bibiyi wato talakawansa waɗanda suke ƙasa da shi da tambaya dangane da halayensu. Kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na shugaba yake tambayar wannan mutum, yaya jikin dan uwana Sa'ad ibn Ubada yake? Dan haka kai a matsayinka na shugaba ya kamata ka ringa bin diddigin waɗanda suke na ƙasa da kai, ka ringa tambaya dangane da hali da yanayin da suke ciki. Sannan darasi na biyu da za mu iya ɗauka a nan, wannan shaida ce ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan sahabi cewa yana da imani. Domin manzon Allah ya ce, kaifa akhi Sa'ad ibn Ubada, yaya dan uwana Sa'ad ibn Ubada yake? Wanda ukuwa fa na kasancewa tsakanin mu'mine, anan manzon Allah ya ce yaya jikin dan uwana Sa'ad ibn Ubada yake? Don haka wannan shaida ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa ta imani ga wannan sahabi mai sunan Sa'ad ibn Ubada. Don haka in zaka lissafa fabala daga cikin faba'il na wannan sahabi, zaka iya cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci Sa'ad ibn Ubada da cewa dan uwansa ne. An gane ku? Fa qala, shi wannan mutum sai yace salih, ma'ana da sauki. An gane ku? Fa qala, sai shi wannan mutum sai yace salih. Salih anan khabar ne na mubtada a wanda yake mahzu. Kenan yaya zaka kaddara sai ka ce huwa salih? Dan kar ka dauki salih anan fa'il ne na qala. Kenan huwa salih. Fa qala ay al-ansari, wannan mutumin Madina wanda manzon Allah ya tambaye shi yaya jikin Sa'ad yake, sai yace salih, ma'ana jikin shi da sauki. To dan haka kasancewar anan ba laifi, abinda ya dace in an tambaye ka jikin marar lafiya ka ce da sauki. An gane ko? Sabanin wasu in sun ga marar lafiya yana cikin mawuyacin hali, an ce da sauki, sai ce sai ka ji mutum ya ce ba sauki. Lafazin ba sauki wannan ya ci karo da karantarwar addini. Duk yanayin da mutum yake ciki iya abinda za a ce da sauki, saboda halin da yake ciki. Idan kana so ka gane da sauki, to je ka ga gadan likita, zaka ga wani cewa ya fi shi ma cikin matsuwa. Duk matsuwar da kake ciki, to akwai wanda ya fi ka matsuwa. To shine anan sai yake cewa salih, ma'ana jikinsa da sauki. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, man ya'uduhu minkum, daga cikinku wane ne zai tashi ya je ya gaida shi? An gane ku? Tambaya manzon Allah yake a cikin wannan jama'a ta sahabbai, man ya'uduhu minkum, wa zai tashi mu je mu gaida shi? Ni za mu iya dauka na darasi a nan. Na'am. Na'am. ziyartar mara lafiya a je a gaida shi, kuma tare da kwadaitar da jama'a da ba su kuzari a zu akan zuwa gaida mara lafiya. In kana cikin jama'a zaka je ka gaida mara lafiya, wannan jama'a kuma sun san wane ne ba shi da lafiya, anan ana buƙatar ka zaburar da jama'a a tashi a je a gaida shi. Don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce man ya'uduhu minkum, wa zai tashi mu je mu gaida shi? Faqama wa qumna ma'a, wato Abdullahi dan Umar yace manzon Allah sai ya tashi, sai muka tashi tare da shi. Nan zamu fa'idanci irin yanda sahabbai suke meka wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi mumini dabi'ar shi da al'adar shi duk lokacin da aka nuna masa hanya ta alkhairi, to babu lati babu jinkiri, kai tsaye zai tashi ya aikata wannan abu. Manzon Allah yace wa zai je ya gaishe da shi daga cikin ku? Shine anan Ibnu Umar yace faqama wa qumna ma'a, manzon Allah ya tashi sai muka tashi tare da shi. Wa nahamu bi bu'ata asha, yace mu goma sha wani abu. Lafazin bi'a ana amfani da shi a yaren larabci dangane da wani adadi, adadin ya keɓanta daga 3 zuwa 9. 3 zaka iya cewa bi'a, 4 zaka iya cewa bi'a, hakanan 5, hakanan 6, hakanan 7, hakanan 8, hakanan 9, kenan daga 3 zuwa 9 ne ake amfani da lafazin bi'a. An gane ku? Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa ghulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bi'i sinin. Dan haka sai yace wa nahanu bi ba'ata ashar, yace mu goma sha wani abu, kenan anan goma sha wani abu daga 13 zaka dauka abinda ya kai zuwa 19. Ma alaina ni'alu wala khifakum, yace gaba ɗayan mu goma sha wani abu, yace wallahi ba wanda yake da takalmi, wala khifakum kuma ba wanda yake da kufi. In aka ce al-khuf, khifaf jam'i ne na khuf. In aka ce khuf shine susaiti na fata da ake yi a wancan lokaci. Ma alaina ni'alun wala khifakum, yace wallahi ba wanda yake da takalmi, ba wanda yake da kufi. Wala qalanis, yace ba wanda yake da wani mayafi wanda ya rike kanshi saboda zahir rana ko wannan. Lafazin qalanis jam'i ne na qalansuwa. In aka ce qalansuwa, abinda ake rike kai sawa'an hula ce ko wani mayafi ne, shine ake kira qalansuwa. Yace wala qumsun, yace wallahi gaba ɗayan mu kuma ba wanda yake da riga. Kawai bakin iya abinda muke da shi, kowa yana da zane dai ya rufe tsatsan sa, ya rufe gyautar sa. Namshi fi tilka siba, yace muna tafiya a wannan ƙasa ta gishiri. An gane ku? Ƙasa wadda take ta gishiri. Ka san ƙasa wadda take ta gishiri ko ta kanwa, in ta samu ƙafa wadda take mara takalmi, to ya fi radadi. Shine yace namshi fi tilka siba, yace muna tafiya a wannan ƙasa ta gishiri, hatta ji'ina hu, har muka je gidan Sa'ad ibn Ubada. Lokacin da muka je, fasta akara qaumuhu min hauli, jama'ar da suke gefen shi gaba ɗaya sai suka ja da baya. Hatta da na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu alladhina ma'a, har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban da suke tare da shi, wato suka kusanci Sa'ad ibn Ubada. Ma'ana lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da jama'arsa, sun samu jama'a suna kewaye da Sa'ad ibn Ubada. Jama'a da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da jama'arsa, kowa sai ya ja baya, aka yalwata, aka fadada, aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'ar da suka zuri. Ni zamu iya dauka na darasi ana. Na'am. Yawwa, bai keɓanta ba da shugaba. A duk lokacin da jama'a suka zo wani wuri, ya kamata a yalwata musu, musamman kuma in ya kasance akwai wanda suka zo saboda shi. Kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun zo ne domin ziyarar wannan mara lafiya, waɗannan jama'a kuma sun zo sun zagaye shi. To ganin cewa ga wasu jama'a sun zo, waɗannan jama'a duka sai suka ja da baya, suka yalwata musu. Dan ba sai an ce ba ka yalwata za ka yalwata, amma in aka ce ka yalwata kuma tilas ne ka yalwata, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya wajabta mana da nassi na Al-Qur'ani. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. To dan haka anan kasancewar sunna ce, karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan jama'a sun zo wuri a dan yalwata musu musamman anan waɗanda suke gindin marar lafiya in wasu sun zo ganin shi ya kamata a dan gusa musu a dan buɗa musu su kusance shi iya abinda za su masa na addu'a su yi masa addu'a wannan hadisi sababin shigowa da shi a wannan babi shine kasancewar ga yanayin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu rayuwa ta gunci gaya fa hatta da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda me yace cayi mu goma sha wani abu sai yace gaba ɗayan mu anan ba wanda yake da takalma babu wanda yake da kofi takalmin da za a sa babu shi dan haka anan mumini in ya samu kansa a cikin kunci kar wannan abu ya jefa shi cikin damuwa ya waiwaya ya gano mazanjiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa yaya suka rayu wannan abun sai ya sanya masa ruwan sanyi a zuciyarsa ya san da cewa ba kan shi farau ba in yana ganin cewa yana cikin kunci to waɗanda suka gabace shi sun yi shi fadawa cikin kunci sai ya gode ma Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bauta masa wa'an nan ku a yau mutum ɗaya a cikin mu anan sai ka samu wanda yake da sama da takalmi 10 ko wani an kaje ɗakin shi zaka iya yin buhun takalma to amma ga ya sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama takalmin da zai sa babu shi amma wannan bai sanya shi bai gudu ko ya ja da baya akan aikin da ya sa gaba wa'an Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال إمران فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيه مسلما متفق عليه واتو إمران ابن الحسين الخزائي الله إكرمه سيدا كيچوا منزون الله صلى الله عليه وسلم يجي خيركم قرني منزون الله يجي فييان كو جماعه تا مؤمني منزون الله يجي قرنينا me ake nihi da karni anan jama'ar da suka tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiran su da sunan sahabbai dan su sahabbai ubangiji tabaraka wa ta'ala kafin ya halicce su ubangiji ta'ala ya bayyana matsayin su da nassi na alqur'ani kafin Allah ya halicce su kafin ya saukar da alqur'ani alittafan da suka gabace alqur'ani a Taurat da Injila sai da Allah ya bayyana sifar waɗannan jama'a waɗanda za su kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune sahabbai don haka anan manzon Allah yake yabo akan su yace khairukum qarni ku jama'a ta mu'minai manzon Allah yace fiyayyunku yace sune jama'ar da suke tare da ni sune sahabbai sun fi mu ilimi sun fi mu fahimta sun fi mu tabbata da daidaita akan tafarki wanda yake madaidaici duk wani abu wanda yake na fadala a nan duniya da makoma lahira sune lamba na farko wanda dalilai daga cikin alqur'ani sun wuce a lissafa waɗanda suke nuna fadala ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka koma cikin suratul nisa ubangiji ta'ala ke cewa la yastawi alqa'iduna minal mu'minina غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما أنا أبنجي تعالى يافي في تصحبان دسكي جهادي دوكيرس درايكم سؤكم وأن دسكا زونا بصفة فجندا غابا amma sai Allah ya ce gaba ɗayan su da su waɗanda suka zauna da waɗanda suka fita fagen daga gaba ɗayan su Allah ya musu alƙawarin aljanna da wanda suka zauna wani uzuri ya zaunar da su da waɗanda suka fita jihadin gaba ɗayan su Allah ya ce ya musu alƙawarin aljanna ash-shahid wa kullan wa'adallahu al-husna kowanne ɗaya daga cikin su Allah ya masa alƙawarin aljanna kaga wannan yabo ne Allah yake yi da nassi na alqur'ani ga sahabban manzansa haka ayar da ta gabata dazu dazu fadar Allah subhanahu wa ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وبنجي تعالى يتي والسابقون الأولون مرغايا نفركو أوجن كربر مسلنش ma'ana waɗanda suka karbi musulunci da gumugumunsa, sai ya ce wannan minal muhajirina, daga cikin waɗanda suka ƙaurace ma mazaunansu, suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izuwa birnin Madina, wanda galibinsu mutanen Makka ne. Sai ya ce wal ansari, da waɗanda suka karbi bakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne mutanen Madina, waɗannan gaba ɗaya su ne ake kiransu as-sabiqunal awwalun. Domin as-sabiqun al-awwalun bai kebanta ba da mutanen Makka, hatta da mutanen Madina. Don haka Allah ya ce minal muhajirina wal ansar, sai ya ce wallazina taba'uhum bi ihsani, da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa, ma'ana jama'ar da suka biyo bayansu sau da ƙafa, abinda suka yi shine mai kyau, abinda suka bari shine mara kyau. Don haka ka'ida, in wani ya zo maka da wani aiki na ibada, sai ka ce magabatan ƙwarai sun san da shi. Idan ba su san da shi ba, to mai da shige shi ka aje, inda alkhairi ne la sabaquna ilayhi, da sun rigaye mu. To shi ne sai ya ce wallazina taba'uhum bi ihsani, waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa, domin su magabatan ƙwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba abinda suka sa gaba illa alqur'ani da sunna. Sai ya ce gaba ɗayansu radiyallahu anhum wa radu an, Ubangiji ta'ala ya yarda da su, kuma su ma sun yarda da sakamakonsa. Bayan yarda da Allah ya musu, sai ya ce wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada, Allah ya tanada musu wata aljanna ta musamman, wanda ƙuramu ke gudana ƙarƙashin itacinta da benayenta. In sun shiga wannan aljanna, Allah ya ce za su dawwama a cikinta dindindin, ba za a fitar da su ba. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin, sai yace zalikal fawzul azim, samun yarda ta Allah da shiga aljanna, wannan shine rabo wanda yake mai girma. Wannan yabo ne Allah yake yi ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma aya ta gaba a dai cikin sura, a cikin wannan sura, suratul tauba, Ubangiji ta'ala yake cewa laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atil usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim, thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim. Ubangiji ta'ala yace laqad taballahu 'alan nabiyyi, tabbas Allah ya karbi tuban annabinsa, duk abin da ya Allah yace ya yafe masa. Sai yace wal muhajirina, su ma waɗanda suka ƙaurace ma mazauninsu, suka tarra manzansa Madina, Allah yace su ma gaba ɗayansu, Allah yace na karbi tubansu na yafe musu. Sai yace wal ansar alladhina taba'uhu, da mutanen Madina waɗanda suka bi shi fi sa'atil usra, a zamani na tsanani, shine wato yakin Tabuk, in ma ka ce ghazwatul usra ko kuma ka ce masa ghazwatu Tabuk, shine Allah yace wal ansar alladhina taba'uhu fi sa'atil usra, da mutanen Madina waɗanda suka bi shi a zamanin tsanani, ma'ana yakin Tabuk. Ubangiji ta'ala ya ce gaba ɗayansu ya karɓi tubansu. Wannan shi ma yabo ne Allah yake ga sahabban manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Sannan idan ka dawo cikin suratul hadid, ko kuma kafin suratul hadid, wato cikin suratul fathi, Ubangiji ta'ala yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Tabbas Ubangiji ta'ala ya yarda da muminai lokacin da suke kulle yarjejeniya da kai, kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin wannan itaciya, sune sahabban da suka yi mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karkashin wannan itaciya kusan mutum 1400, wanda manzon Allah yake cewa lan yalijan nara man bayi'a tahta shajara. Manzon Allah yace duk wanda ya mubayi'a da ni karkashin wannan itaciya, manzon Allah ya ce ba zai shiga wuta ba a gobe kiyama. Mutum 1400 gaba ɗaya Allah ya ce ya yarda da su. Sannan a cikin wannan sura Ubangiji ta'ala yake cewa Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mathaluhum fit tawrah ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذرهو فاستغلظ فاستوى على سوقه يؤجب الزراء ليجيز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما wannan yabo ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ga sahabban manzansa sallallahu alaihi wasallam wanda a ƙarshe Allah ya ce gaba ɗayan su ya musu alƙawarin gafara ta musamman sannan da lada mai girma shine aljanna sannan in ka dawo a cikin suratul fathi ubangiji ta wannan suratul hadid ubangiji ta'ala yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وبنجي تعالى يجي غباتين سيامس القول الجنة da wanda ya ciyar da dukiyar shi kafin a bude makka da yaki wannan shine lamba na hurku ya fi wanda sai bayan an bude makka da yaki sannan ya ciyar da dukiyar shi amma gaba ɗayan su da wanda ya bada kafin a ci makka da yaki da wanda ya bada bayan an ci makka da yaki gaba ɗayan su Allah ya ce ya musu alƙawarin aljanna haka in ka dawo a cikin suratul hashr ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yabe su wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa da bayan ayar lil buqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yasruna Allaha wa rasula ulaika humus sadiqun ko kuma ulaika humus sadiqun to haka wannan ayoyi ne na alqur'ani waɗanda suke nuna mana fiyayyun al'umma sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka anan manzon Allah yace khairukum qarni fiyayyun ku ku jama'a ta mu'minai manzon Allah yace sahabbaina wanda hadisi ya inganta manzon Allah yace Allahu Allahu fi ashabi manzon Allah yace ku ji tsoron Allah game da sahabbaina manzon Allah ya ce kar ku mai da sahabbaina karan barata me yake cewa karan bara kamar misali da za a kafa wani icce a gwada dadin hannu wa zai iya samun shi da kibiya ma'ana kar mu mai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato abinda ake kiran shahada ma'ana abun gwada dadin hannu duk wanda ya dauko bala'in sa da duk wani jafa'in sai ya yafa musu manzon Allah sai yake cewa a wata riwaya yace wallazi nafsi biyadihi na rantse da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa manzon Allah ya ce ɗayan ku da zai ciyar da daidai da dutsun Uhud ga zinare manzon Allah ya ce wallahi bai kai mudun da sahabi ya dauka ya bada manzon Allah ya ce wala nasifahu ko rabin mudu ba mu kai ba rabin mudu na dabino mudu dai kowa ya san shi wanda ake huddawa guda huda a matsayin mutum daya a zakka ta hudda kai wanda ake badawa a ƙarshen azumi wanda sai ka hada mudu hudu zai yi tiya guda to rabin mudu na dawa da sahabi ya dauka ya bada da zaka ciyar da dutsun Uhud ga zinare a ce dutsun Uhud gaba ɗaya shi zinare ne a ce mallakar ka ne ka ciyar da shi fi sabilillah wallahi baka kai matsayin rabin mudu da sahabi ya dauka ya bada to dan haka anan yace khairukum qarni fiyayyunku ku jama'a ta mu'minai manzon Allah yace jama'ar da suka hada zamani da ni shi lafazin qarn magana mafi inganci shekara 100 shine ake cewa qarni an gane ku shekara 100 shine ake cewa qarni wasu malamai suka ce shekara 19 wasu suka ce shekara 80 amma dai magana mafi tabbata shekara 100 ita ce qarni to amma abinda ake nihi da qarni anan jama'ar da suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ana nihi ba shekara 100 sai yake cewa kuma allazina yalunahum sannan waɗanda suke biyar bayan su wane ne suke biyar bayan su sune tabi'ai tabi'ai sune waɗanda suka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da daya daidai da kimtawar ido to wannan sai ka lissafa shi a cikin tabi'ai bayan sahabbai a daraja to waɗanda za su biyo baya wato sune tabi'ai sai yace kuma allazina yalunahum sannan waɗanda suke biyo bayan su sune atba'ut tabi'i atba'ut tabi'in sune waɗanda suka ga tabi'ai in kaga tabi'i tabi'i wanda ya ga sahabin manzon Allah in kaga wanda ya ga sahabi to kai za a kirga ka a cikin atba'ut tabi'in waɗannan sune manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fiyayyun al'umma in kana takamar daraja da ɗaukaka baka kai su ba duk wata daraja sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka ware annabawan Allah da manzanni to sune a layi na farko bayan ka fitar da irin su Maryam alaihi salam da sauransu qala imran imran sai yake cewa fa ma adri yace wallahi ban yi sani ba qala annabi sallallahu alaihi wa sallama marratin aw thalatha wannan lafazi na kuma allazina yadunhum shin manzon Allah bayan ya ce khairukum qarni fiyayyunku jama'ar da suka zauna da ni shin so bi ne yace kuma allazina yadunhum ko kuma so uku ne ya fada riwaya ta inganta a cikin musnad na al-imam ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama so uku ya maimaita an gane ku thumma allazina yalunahum sai da manzon Allah ya maimaita so uku bayan ya ce khairukum qarni shine sai yake cewa thumma yakunu ba'dahum qaumun manzon Allah yace bayan waɗannan fiyayyun al'umma sun wuce wasu jama'a za su kasance bayan su manzon Allah yace yashhaduna wala yastashhadun za su ringa gaugawa wajen ba da shaida ba tare da an nemi shaidar su ba wasu jama'a ɗan riga malam masallaci kafin a ce yaya akai kawai sai mutun ya zo ya ce a gabana akai an yi kaza kafin a nemi shaidar shi yake ba da shaida wanda ba da shaida kafin a nemi shaidar ka wannan bayyana cewa abu ne wanda yake na zargi lalle akwai lokacin da mutum yake dacewa ya ba da shaida kafin a nemi shaidar shi in ya kasance akwai ije banna kamar misali mutum ne aka zalunce shi kai kana gani aka zalunce shi wani ya zo yana tambaya wanda wannan mutum kuma zai iya fitan masa da haƙƙinsa kafin a ce ka ba da shaida zaka iya ba da shaida a gabana akai wane yema wane kaza ko kuma kasancewar wato wani haƙƙi da ake buƙatar a dawo da shi mutum ne ya dauki kayan shi ya ba wani aro kuma ya ki dawo masa da kayan ya buƙaci kayan shi kuma ya ki dawo masa a wannan lokaci zaka iya ba da shaida cewa ni ina da masaniya a lokaci kaza wani ya ba wani kaza haƙƙi ne na wani ko kuma kasancewar mutum da ke cancantar wani haƙƙi ma'ana ka tabbata wani ya dauki wani aiki a lokaci kaza kuma sun yi jinga zai ba shi kaza kuma ya hana shi kuma ya zo ya bukata kafin a nemi shaidar ka a wannan lokaci kana iya ba da shaida amma haka kawai kafin a nemi shaida ka ba da shaida wannan abin zargi ne dan anan ba yabo bane manzon Allah yake me yake cewa thumma yakunu ba'dahum qaumun wasu jama'a za su kasance bayan su yashhaduna wala yustashhadu manzon Allah yace za su ringa gaugawar ba da shaida kafin a nemi shaidar su sai yace wayakununa wala yutamanu za su ringa ha'intar jama'a ba za a amince musu ba ma'ana in ka ba su amana kai tsaye za su ci ta wanda irin cin amana da ha'inci ya zama wato ruwan dare ga duniya abinda yake nihi da yakunun anan za su ringa tauye haƙƙi ka ba mutum amana cewa kaza ya kamata ka yi sai ya ɓoye wani abu daga ciki kai ma wani kaza sai ya ɓoye wani abu daga ciki ko kuma abin nan ka kula da shi kaza da kaza ya kamata a yi sai ya nemi yanda zai yi na kanshi ko kuma aka bashi wani abu cewa ya kula da shi to sai ya tunzartar da wannan amana wanda anan dabi'a ce ta galibin jama'a a yau manzon Allah ya ce wayakununa wala yutamanu wannan ho manzon Allah yana magana ne ho bayan wancan karni fiyayye ho ya wuce wanda in ka dauka wadancan karni gaba ɗaya ba su wuce ba shekara 200 daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yau kuma muna shekara 2400 shekara kenan kusan 2200 ta karu wanda kuma kullun lalace shi yake karuwa alkhairin kuma shi yake kankanta shine sai yace wayakununa za su ringa ha'intar jama'a suna tauye musu haƙƙi an gane walayu utamanun manzo Allah yace ba za a amince musu ba ma'ana duk abinda aka ba su na amana sai sun tuzartar da shi sai yace wayan diruna za su ringa yin addawal su ringa cima kansu alwashi tsakanin su da ubangiji kaji mutum yana cewa in dai na samu dukiya he nayi kaza in na samu kaza sai nayi kaza ya cima kanshi alwashin abin da yake ba wajibi bane aslan a kanshi amma kuma wala yuqun ba sa cikawa da wannan addawal kin shi ko in ka cima kanka alwashi to ya kamata ka cika ni Allah yake cewa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wala nakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakilu bihi wa tawallaw wa hum muridun shine sai yace wayanziruna za su ringa cima kansu alwashi tsakanin su da ubangiji in dai na samu kaza sai nayi kaza shi ko yana fada ne da halshi babu wannan abu a zuciyar shi wala yuhun, manzo Allah yace ba sa cika alƙawari, sai yace wa yadhharu fihi musliman, manzo Allah yace kuma kiba za ta bayyana a gangan jikinsu, wanda mafi yawan jama'a ta yau wato duka galibi jama'a ce masu kiba, wanda in ka dauki sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da magabatan ƙwarai ba wasu masu kiba a cikin su, saboda ita kiba tana da illa, illar ta abu na farko dai za ta janyo maka kasala da kiuya, kuma idan aka ce za a fita fagen daga galibi mutum mai kiba ba zai fita ba, ko ya fita babu wani kokari da zai yi, don haka anan kiba abun zargi ce, an gane ku, don haka duk mai kallon wannan zai ga turawa sun yi wasu abubuwa na urawa ta rage kiba, abinda suke yaki da shi a yau wato shine rage kiba, wanda mu kuma jama'a ta musulmi wasu kawai abinda suke fama shine mutum yayi kiba, to shine anan manzo Allah yace alamar su yace wa yadhharu fihi musliman, yake cewa kiba za ta bayyana a gangan jikinsu. A takaice dai wannan hadisi malam ya shigo da shi dan ya nuna mana cewa duk waɗannan hadisai da suka gabata na jama'ar nan ta sahabbai, irin kuncin da suka samu kansu, to ka gane da cewa su ne fiyayyun al'umma. Abinda ya same ka na kunci, sai ka waiwaya ka gane cewa waɗanda suka fi ka daraja, suka fi ka ɗaukaka, suka fi ka matsayi, wanda ɗaya daga cikinsu inda za a auna darajar shi a dubu baka ɗauki ɗaya ba, to kuncin da ka samu kanka a cikin shi, wancan magabaci kuncin da ya samu kansa a ciki ya hinaka, kenan me za ka yi wannan, sai ka zuba ma zuciyarka hakuri ka koma zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala da neman cewa ya yi maka, nan ya dace mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.